أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة من نساكي أدواء أتكلمنا مسألة تيمي البركة masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai ejede a birnin da magaram jamhuriyar Niger. Yau muna ranar Laraba 15 ga watan Zulhijja shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 11 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya. Hayyazu muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi Aqidat As-Salaf As-Salih Ahlu Sunnati Wal Jama'a, littafin babban malami Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, kuma didi inda gabar da muka tsaya kafin sallah muna cikin rukuni na biyar daga cikin rukunai imani. Mun tsaya a didi gabar da malam yi mana bayani dangane da gusa wadda za a yi ta tashin al-qiyama. Malam ya ambaci cewa za a yi gusa guda biyu, wasu malaman suka ce guda uku, amma zance mafi inganci shine gusan nan guda biyu ce, ita ce gusa a cikin kafo. Akwai an-nafhatul ula, gusa a cikin kafo ta farko, wadda ita ce idan aka yi ta duk wanda ya ji ƙaran wannan gusai inda yana da rai to dole sai ya mutu, illa man sha Allah, sai wanda Allah kuma ya so ya kiyaye. Bayan an yi wannan gusa kowa ya mutu a ban ƙasa, babu wanda ya yi saura sai waɗanda Allah ya so. Wasu daga cikin malamai suka ce waɗanda suke yin saura shine mala'ika Jibril da mala'ika Israfil mai gusa a cikin kaho, sannan kuma da malakul maut shine mala'ikan mutuwa. Sai Allah ya tambaya waye ya yi saura a yanzu, sai mala'ikan mutuwa ya ba da amsa ya ce Allah, babu wanda ya saura daga cikin halittunka a yanzu face Jibril da Israfil da kuma ni bawanka wanda yake kaskantacce a gare ka. Sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran mala'ika Jibril da kuma mala'ika Israfil mai gusa a cikin kanku, haka zai je ya ɗauko ransu. Sai ya yi saura, babu kowa wanda yake da rai a doron duniya sai shi kaɗai mala'ikan mutuwa. Sai Allah ya tambaye shi waye saura, sai ya ce ba wanda ya saura a duniyan nan sai bawan ka kaskantacce. Sai Allah ya ce mashi to kai ma dai ka mutu, dama Allah shi al'amarin shi, in yana son abu ya faru inna ma'amuru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa mutu, sai ya mutu, sai babu wanda zai yi saura a duniya. A nan ne Allah zai yi wannan tararrar tambaye. Sai Allah ya tambaya limanil mulku al-yawm, yau mulki nawa ne ne, babu mai bada amsa, babu kowa a doron duniya. Sai Allah ya ce lillahi al-wahid al-qahhar, Allah ya ce wannan mulki na Allah ne shi kadai guda daya, sannan kuma gawurtacce akan kowa. Kaga kowa ya mutu a doron kasa kenan. Sannan sai Allah ya sake raye mala'ika mai gusa shi ne Israfil, sai kuma yayi gusa ta biyu, ita ce wannan an-nafhatu thaniya, gusa ta biyu kenan, wanda in yayi gusa a cikin kaho ita ce ake ce ma nafhatul ba'thi wan nushur, ma'ana gusar da tattasa duk wani wanda ya mutu tun daga lokacin Annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya. An haka wannan gusar ta biyu kuma sai ya taso. Allah da yake za a tada alkiyama a je gare shi, wannan gusar ta biyu ita take nuna cewa alkiyama ta tsaya. Saboda haka duk wanda ya mutu zai taso. Wannan gaba a nan ne muka tsaya a kahin mu je sallah, kenan za mu tashi gaba ta gaba. Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci. Kuma wannan darasi da za mu yi shi ne darasinmu na 21. Malam yake cewa wa yu'minuna bil ba'thi wan nushur, ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da tashi a ranar alkiyama bayan an mutu. Domin al-ba'th shine in mutun ya mutu sannan kuma sai a tado shi. To a matsayin ka na musulmi kuma da sallar jama'a dole ne kai imani ka kudirce cewa wannan abin dole fa sai ya faru. Dole zaka mutu kuma dole za ka tado ka. Domin haka Allah ya tabbatar. Yi tabbatar wanda zaka yi ma wannan abin shi yake nuna imanin ka. Rishin tabbatar wanka ga wannan abin shi kuma yake nuna rashin imanin ka. Sannan wannan shu annushur shine sakamakon da za a ba wa mutane na cikin littafi duk abin da ka aikata a duniya yana na rubuce rana za ta zo za a baka sakamakon shi a rubuce ka karanta da kanka kamar yanda Allah subhanahu wataala ya bada labari a gurare daban-daban na alqur'ani mai girma wani khurij lahu yawmal qiyamati kitaban ilqahu manshura haka Allah ya ce za mu fitar mu mutun da littafi rana alqiyama zai iske wannan littafin an watsar mushi an bijirar mushi da shi saboda haka ahlus sunna sun imani da wannan rana wa anna allaha ta'ala yab'athu man fil qubur malai yace kuma tabbas babu makawa allah zai tado da wa'inda suke cikin kaburbura wa'inda suke cikin kaburbura sun jima da mutuwa an binne su wata kila ma sun koma kashi kashin su ma ya riddige allah zai hada halittar su kuma ya sake tado su to kaga anan malai yace wa'inda suke cikin kaburbura allah zai tada su to su kuma da suke kona gawa su sai mutuwa ya lamarin sai kaga a wasu yankuna in mutun ya mutu ba binne shi ake ba kona gawa ake dan aka kona kan aka kona gawai dokar da tai saura ta jikin shi ita doka ya ji a watsa cikin ruwa to su kaga ba su da kabari to ganin zuwa ta da su ko a wannan ta da wanda za a yi su ma ta shaye su domin kowace halitta da Allah ya ta dan adam hatta da bincike na kimiya ya tabbatar da haka akwai wata kwaya wadda ita wannan kwaya duk yanda za a yi komin ta dade ko kona mutum akai ko mi aka mi ita ba ta bacewa tana nan kwaya ce wadda kwaya ido ba zai iya ganin ta ba ta kila amma ita ba ta lalacewa ko mi aka mata to masana suka ce wannan kwaya ita ce take tabbatar da halittar dan adam kuma daga ita ne Allah zai tadar da kowa duk wanda aka binne tun daga lokacin annabi adam da za a tona a isko babu komi a gurin da aka binne su sai kashin da ya riddige wannan kwayar da za a iya ganin ta a same ta to tabbas tana da rai kuma za a iya tada mutum da gare ta saboda haka koda an kona mutum an shewa to kashi cikin ruwa wannan kwayar tana nan a aje radda Allah tada mutane daga wannan kwayar za a tado mutum kaga kenan kona shi bai yi amfani ba kamar yanda suke tunani saboda haka nan Allah zai tado da wa'inda suke cikin kaburbura fa yaqumun nasu li rabbil alamin sai mutane su tashi zuwa ga ubangijin talikai shufatan za su tashi ba su da takalma al-kufa shine mutun yayi yawo babu takalmi a tare da shi kaga anan ne kake sa takalmi dan saboda ka ce maka mahaukaci to a lahira babu takalmi zaka tashi kuma ba wanda zai ce ma mahaukaci saboda kowa ba shi da takalmi to waye mahaukacin a ciki kenan ma'ana yanda Allah ya halitto ka ka zo duniya ai da haka yake babu takalmi ka zo to haka zaka koma kuma haka zaka tashi sannan kuma uratan a tsirara za a tashi ba wanda zai tashi da kaya sannan kuma ghurlan kuma babu wanda yake da sallatu ita ce kaciya babu kaciya a tsirara kuma babu takalma haka kowa zai tashi je gaban Allah dama aka sayo ga duniya lokacin da mahaifi ya kowa ta yi shi ba shi da kaciya ba shi da takalmi kuma a tsirara zai ba wanda aka aiwo da kaya an dumka mishi kaya daidai shi ya shigo da su duniya a da ka zo duniya ne aka fara sa maka kaya to yanda ka zo haka zaka koma tunda aka tashi binne ka kawai likafani ne ake ma to wannan likafanin ba za ta da ka da shi ba in ka tashi kai zaka wuto saboda likafanin ya riga ya lalace tun kana cikin rami to haka za a tashi gaban Allah hufatan uratan gurla babu takalmi a tsirara sannan kuma babu sallatu sai yace tadnu minhum shams za a kusanto da rana izuwa gare su wannan halittun da suka tashi ranar kiyama wato rana za a matso ta yanda kake daga kai yanzu kaga rana duk zahin da ake yi yanzu sai gani an yi degree 42 mutane suna jaye ba wanda yake so yi tsaye a cikin rana ba wai kallacin mutane ba hatta da abubuwan hawansu ba su so su aje a rana saboda tsananin zahin rana to ranar alkiyama za a matso da ranar ne kusa da kwakwalan mutane za a sabko ta kusa ta yanda ta yi gak da kwakwalwa ta yanda kwakwalon mutum ta walfasa take yi yanda ka san an dora ta akan garwashi saboda yanda aka matso da rana kusa haka ne ranar alkiyama take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya tabbatar da wayansu mutum bakwai wanda yace Allah zai sanya musu inuwa a ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi yace sab'atun yadhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu da a tabbata maka da cewa wai ita wannan ranar alkiyama rana ce wadda take kumshe da dimbin rana mai zafi saboda rana an maso ta yanzu ku ga yanda take nesa da za a ce mutun ya tayi cikin rana zai yi tahiyyar lokuta masu tsawo ya kai yaje inda take amma duk da wannan muke jaje zahi yayya to ya lamarin yake in aka matso da ita kusan kwakwalen mu kaga abin girma gare shi to haka za a kawo ranar alkiyama rana kusa da kwakwalen mutane sai ce fa'arifuna qadra amali amma in aka matso da rana kusa da kwakwalen mutane za su yi zufa ne daidai walwalan ayyukan su a yanzu da rana take nesa in ka shiga ciki kai da iya minti 10 za ka yi zufa to can kuma aka matso ta kusa da kwakwalwar ka ya zuwa zata kasance sai malam yace a anan zuwa zata kasance ne daidai walwadan ayyukan mutum in kai mutunan kirki ne zuwa da zaka yi alkadanci in kai mutunan banza ne zaka yi zuwa sosai har ta ringa yawo a kasa shine yace minhum man yuljimuhul araq a cikin mutane akwai wanda zuwa zata laulaye shi ta mamaye shi har sai ta ringa linkaya tana bin kasa zuwa kace dan da ka sani yanzu an aka buda kai wanka a cikin dushin ku ruwan zai biyo mu gudada ya wuta waje akwai wanda aka ce ranar alkiyama zuwan da zai sai ta sabko diddige shi ta rage tahiyya akan kasa saboda yawan zuwa akwai kuma wanda zuwan da zai ilka danci bakin ta nan irin wanda kake a duniya akwai wanda kuma zai za ta sabko mishi bakin tsatso ma'ana iya ayyukan da kai gabatar a duniya iya zuwan da za ka yi sai ce wa awwalu man yub'athu wa tanshaqqu anhu al-ardu nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon wanda za a fara tadawa in aka yi musa da biyu shine annabi muhammad shine farkon wanda kasa za ta tsaye ya fito daga cikin kabarin shi annabi muhammad shine farkon wanda zai fara fitowa sai ce wa bi zalika al-yawm a cikin wannan rana kuma يخرج الناس من الاجداء mutane za su fito daga cikin kaburburan su da aka binne su ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne wa'inda suke masu bazuwa ban sani ba wataƙila muna kallo yanda in aka tashi yin annoba ta fara yanda fara take zawa kaga yanda fara suke zawa nan furcika ga baki ɗaya suke tawowa gaba ɗaya haka mutane za su dinga fitowa daga cikin ƙasa a lokacin da aka tada alkiyama sai yace cewa musri'ina suna masu gaugawa muhti'ina ila da suna masu gaugawa amsa kiran da aka yi musu Allah ne ya kira su za ku zo a zo ranar alkiyama ta zo kowa ya zo mutane za su yi gaugawa su fuskanci wannan kiran da Allah ubangiji ya yi musu sai yace wa qad khafatat kullu haraka a ranar alkiyama kuma duk wani motsi ya riga ya tsaya babu abin da zaka tashi ka jina motsi face mutane suna gudu suna fuskantar hilal alkiyama sai yace wa khayyama samtur rahim kuma shiru da nutsuwa sun mamaye gurin shiru kake shi silent in je english go shiru zaka shi saboda babu wani wanda yake magana itace babu dabbobi babu ballantana iska ta kado ta kawo maka sautin kashi babu koni shiru ne zaka yi wannan tace ranar alkiyama sai yace haythu tunsharu suhuful a'mal kuma a ran nan ne za a watsar ma mutane da littattafan su na ayyuka ma'ana aikin da kai a duniya an ce maka malaiku suna rubutawa kai kana ganin kamar da wasani duk abin da ka wadi an ce za a rubuta kana ganin kamar da wasani to wannan ranar in ta zo a ran nan ne za a baka takardarka da kanka ka duba fayukshafu al-mahbu za a bayyana abinda aka boye abinda kuka kasance kuna boyeya a duniya kai mutunan banza ne a ungoku sai kake bayyana a malami kai mutunan banza ne a ungoku sai kake nuna mutuma a mutunan kirki kai kowa sadaka kai kowa ziyara da aikin kirki amma kuma a boye kai mutunan banza ne kaga ba wanda ya sani mutane za su ce mutunan kirki ne kai to a ranar lahira za a bayyana ta kowa ya gani sai yace kuma wayadhharu al-mastur abinda aka lillibe shi shi ma dai zai bayyana kanshi zai fito wayufadahu almaknun fi sudur abinda aka limshe shi aka kumshe shi a cikin zuciya hatta da shi ba za a bar shi ba sai an fiddo shi abinda yake cikin zuciya wanda babu wanda zai sani sai ubangiji shi ma dai zai binciko shi a ranar alkiyama sai yace wayukallimullahu ibadahu yawmal qiyama gaba ta gaba malin yace Allah zai yi wa bayi magana ranar alkiyama Allah da kanshi zai magana wa zai ma magana zai ma bayin shi magana laysa bainahu wa bainahum turjuman tsakanin bawa da ubangijin shi babu ni dan fassara da zasa anan ne shugaban kasar ku in zai magana dan wani shugaban kasa ya zo misali shugaban kasar Italiya ko ambassador fa Italy in yazo Niger shugaban kasar Niger bai jin italiyanci to dole za a nemi wani mai jin italiyanci mai jin faransanci sai tsaya tsakan su shi ne ka ce ma interpret go shi in ya yi da italiyanci shi kuma ya haɗi mai shugaban ku da faransanci dan shugaban ku da faransanci shi kuma ya juya sai ga mishi italiyanci a shi Allah zai yi magana da kowa ne ba tare da wannan interpret kin da babu wani mai fassara Allah zai yi magana da kowa kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin Adi ibn Hatim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amalihi wa yanzuru ashqama minhu fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bi shaqqi tamratin wannan hadisi al-Imam Bukhari rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowanne daga cikin ku babu ɗaya daga cikin ku face sai Allah yayi magana da shi tsakanin shi da ubangiji babu mai fassara annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan mutumin zai dubi hannun shi na dama ba zai ga komai ba face abin da ya gabatar na ayyuka zai kuma jiyo hannun shi hagu ya duba ba zai ga komai ba face wutar jahannama tana kallon shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan haka ku ji tsoron wuta koda da tsagen dabino wannan mal hadisi malmai suka ce magana annabi ta karshe tana nuna cewa yawan yin sadaka yana kubutarwa mutum azaba ta wutar jahannama shi yasa annabi ce kai sadaka koda da tsagen dabino ne kaga ai karshen abu din ka ba da dabino da dade ta annabi ce to ba dade ba ka raba shi bi ka ba da dade sadaka wannan abin kadai yana iya kubutar da kai daga azaba wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsiyartar da mu kunga wannan hadisi ya nuna cewa Allah zai magana da bayin shi ba tare da fassara ba kamar yanda mallan ya faɗa ana sai yake cewa wayuda annasu bi asma'ihim wa asma'i aba'i sannan kuma za a kiraye mutane a gaban Allah da sunayen su kuma da sunayen uwayensu uwayensu maza kenan sune aba misali Muhammadu ne baban shi Musa to za a kirawo shi a ce Muhammadu dan Musa sai ya amsa kuma sai ya zo a yi mishi sai Allah zai magana da shi kaga da ka ce in an kiraye mutum a kiraye baban shi wannan shine daidai kuma shine musulunci amma kuma mu kaga da yake mu yan boko a Niger yan boko in ka tai ni sai ya komo tsarin yahudanci a mai kuma a kiraye ka da sunan babanka sai a juye sunan naka sai a kiraye sunan babanka da sunan kakanka ta kwana a kan sunanka kaga wannan ya sa amma tsarin addinin musulunci ko su in ka zo ni sai juye sunan naka sai a yi sunan ka yi sai a dina babanka da kakanka ta kwana haya kan naka sai a kara to wannan tsari ne gaskiya wanda ya dan sa amma tsarin addinin musulunci addinin musulunci sunan ka ake fara kira sannan a kawo sunan mahaifinka Allah madaukakin sarki ya datar da mu kamar yanda wannan shine abin da mallan yace zai yi kana a ranar alkiyama za a kirayi sunan mutum sannan kuma da suran da sunan mahaifin shi sai mallan yake cewa wa yu'minuna bil mizani alladhi lahu kiffatani tuzanu bihi a'malul ibad haka nan ahlus sunnal jamaa sun yi imani da mizani shine abin da yake auna awan bayi ranar alkiyama lahu kiffatan yana da mazubi guda biyu tuzanu bil a'mal wanda da shine ake auna ayyukan bayi al mizan ya jama'a kiffa guda biyu ne shi yanda kaga scale auna shinkawa an zata sai shinkawa ai abu bi ne akwai bangare na dama akwai bangare na hagu an aka dora ƙarhe anan mai wani kilo daya ko kilo biyu can sai ya zuba maka abin da ka zo sai ya auna to haka shi ma mizanin lahira yake da mazubi guda biyu daya za a dora ayyukanka na alkhairi daya kuma za a dora ayyukanka na sharri sai a gani wanne zai rijaya in alkhairi yayi yauni ka kubuta shine zaka je aljanna in sharri yayi yauni kuma to Allah ubangiji sai mu ce la haula wala quwwata illa billah Allah kiyaye shi yasa a cikin suratul qari yake cewa fa amma lala yake cewa fa amma man thaqulat mawazinu wanda ma'aunin shi yayi nauyi aka duba ladan yayi nauyi yaren yayi zinubi sai ce fa huwa fi 'ishatir radiya wannan yana cikin rayuwar da take yaddada rayuwa ta lahira mai kyau yace wa amma man khaffat mawazinu amma wanda ma'aunin shi shaqat sai ce to fa ummuhu hawiya wannan kuma shi mahaifiyar shi tace hawiya hawiya kuma huta ce daga cikin jahannama kaga kenan ma'aunin lahira zinubi da lada ake auna to wannan shine ma'auni lahira yana da mazubi guda biyu kamar yanda malaiyan mutana sai ce wa yu'minuna bima yakunu min nashri dawawin hakanan kuma ahlus sunna sun yi imani da abin da yake na watsu litattafan takardun ayyukan bayi wanda za a watsu takardu a ba mutane takardun aikin su da suka yi a duniya yanzu an ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da abin da ka faɗi raqibu da atid suna tare da kai suna rubuta kai baka ganin su amma da ka faɗi sai su rubuta to wannan rubutun da suke ba hawa banzai tashi ba shine aka ce lahira za a baka takardu kowa abin da yake a duniya a rubuce shine abin da za su kai ma Allah rapport sai kuma sai a baka shi ka karanta ranan da za a dole zulta to shine yace ahlus sunna sun yi imani da wannan wa hiya sahaiful a'mal addawain sunni litattafan ayyukan bayi fa akhizun kitabahu bi yaminihi daga cikin mutane akwai wanda zai amshi wannan littafin da hannun dama wa akhizun kitabahu bi shimalihi wa min wara'i zahrihi sannan kuma akwai wanda zai amsa da hannun hagun ko kuma ta bayan shi to ya ne ne lamarin yake a cikin qur'ani Allah ya bada labarin wannan a wasu guri yake cewa amma wani uta kitabahu bi yaminihi wa amma wani uta kitabahu bi shimalihi a wani guri kuma sai ce wa amma wuce kitabahu bi yamini wa amma wuce kitabahu wara'a zahiri can cikin suratul haqa ya bada labarin wa amma man wuce kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zalantu anni mulaqin hisabiya ha inda yace wa amma man wuce kitabahu wara'a zahiri wa amma man wuce kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya a cikin suratul inshiqaq sai yake cewa fa amma man wuce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u thubura to kaga Allah ya ambaci za a bada littahi akwai wanda za a bashi da hannun dama akwai wanda za a bashi da hannun hagu a wannan gurin kuma sai ce akwai wanda za a bashi daga bayan shi haka to malamai suka ce abinda ake nufi shine duk wanda ya kuskura aka bashi littahin shi da hannun hagu to cikin bi ne ko a bashi da hannun hagu din ya amsa ko kuma a ja hannun hagu din daga cikin shi sai ya kullo daga baya sannan a bashi littafi shine min wara'i zahiri kaga dukkanin su dai da wanda aka ba daga bayan da wanda aka ba daga hannun hagu din dukkan su da hagu suka amsa kenan dai abu bi ne tunda hannu tun dan adam hannu bi gare shi da na dama da na hagu in daga baya aka baka to da hagu za ka amsa in kuma ba a baka ba daga baya daga gaban ne aka baka ko ka amsa ne da dama ko kuma ka amsa daga hagu kamar yanda malam ya ambata anan to wanda kuma ya amshi littafin shi da hannun hagu ha a lahira to gaskiya akwai matsala kenan ana wanga yana nuna cewa sakamakon shi bai ba kyau amma alamar da take nuna sakamakon ka yake shine ka amshi littafin ka da hannun dama Allah ya sa muna daga cikin su sai mallan yake cewa wa yu'minuna bi anna sirata ahaddu min as-sayf ahlus sunna sun yi imani cewa siradi wanda muka yi bayanin shi a baya ya fi takobi kaifi mun wade shi wannan mun wade shi cewa siradi kowa sai ya bi daga saman shi wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya haka Allah yace kowa sai ya tsallake siradi aka kai lahira kaka yi tunanin wai zaka koyi wani guri ba zaka bi shi a kowa sai ya bi daga siradi kuma siradi wurin shi mun riga mun faɗi muka ce duhu ne wanda yake mai tsanani Allah yake zubawa wanda bai taba sa irin shi a duniya ba bakka ganin gaban ka in kai haka ba abin da kake gani sannan kuma rami ne a gurin babba wanda sai ka ketare shi ne zaka iske gaba abin da zai biyo baya kasar ramin wutar jahannama ce to ya kace kuma ka bi daga wannan waya ya lamarin zai kasance in ka kuskura ka hada rami ka wado jahannama in kuma ka kubuta to ka wuce jahannama sannan kuma ga du baka iya gane ina ne hanyar ta yanzu nan ruwa yake yi ya shanye gada mutum ya zo wuce a yi bai gane ba gada cewa ba duk da ya san akwai gada a wajen ba sai ce wallahi bai gani ba shanyewa ne da ta shayi to can kuma baka san ba menene a gurin yau ne aka kaka hilin kiyama kuma siradi ne kasan shi jahannama ce ba gada ba ce irin ta gurin aka ce kuma kowa sai ya bi nan shi yasa Allah yake sanyawa mu'minai wani haske a tare da su kamar yanda ya ba labari a cikin suratul hadid cewa waɗanda suka yi imani suna da haske tare da su su kuma waɗanda ba su yi ba imani kafirai babu haske tare da su sai su riga kiran masu imani suna cewa ku tsaya mu hasken wannan da yake tare da ku mu ma dai watan samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara hasken wannan a cikin hadisai cewa guraban arwalla su ne za a tara al'umma shi suna maske yace yub'athu ummati yawma qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu annabi yace za tara al'umma shi a ranar al-qiyama gabbobin da suke yin arwalla wa'innan wannan alwallar da muke muna wanke hannu da huska da kawawa ka tsaya kai arwalla mai kyau wa'innan sune zasu haske a ranar al-qiyama ranar da aka zo tsallaka sirai sai su haska ma gabanka kaga hanya amma in ka tsaya baka yin arwalla mai kyau kaga baka kyautata arwallanka ba me zai baka haske ranar qiyama ke saboda haka wannan hasken shi zai haska wa mutane sai su ringa wuciya shine yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura ranar da manahukai da manahukai maza da manahukai mata za su ce masu imani ku tsaya mu wannan hasken naku mu dan doka mu ko mun ga gaban mu sai a hodi musu da wata babban murya qila rji'u wara'akum faltamisu nura ku koma can ba ku neman hasken ku tun a duniya ake neman shi ba anan ba kaga kenan babu damar samun haske wannan hasken shi zai haska to shine anan malai yace wannan siradin ahaddu minas sayf yahi takobi kaifi kuma daga shan shi za a biya wuce ka san ku ai za a yanke ko sannan kuma wa adaqqu minash sha'ra yafi gashin kai guda ɗaya zama siriri ka ciro gashin kanka ɗaya sai ka duba shi kaga ya yake to siradi yayi shi zama siriri sannan kuma yafi takobi kaifi kuma kowa daga nan zai biya wuce in ka tsire mishi ka tsira ka kubuta fanima eh kuma baka tsira ba ka hada kasan wutan jahannam wuce Allah kiyaye kaga akwai babban tashin hankali a gaban mutane Allah malaikin sarki ya kubutar da mu sai ya ce mansubun alamatin jahannam yana nan an kafa shi akan jahannama ya tajawazul abrar mutanen kirki mutanen kwarai su ne za su kubuta daga wannan siradi wayazillu anhu alfujja mutanen banza kuma za su zame su fada ciki Allah ya kiyaye mu sai malaikin ke cewa wa annal jannatu wan naru makhluqatan da wuta da aljanna halittu ne na ubangiji Allah ya halice su mawjudatan lan yanzu da muke magana suna nan wuta tana nan aljanna tana nan ba wai sai an ji lahira bane ba za a halice su tuntuni an riga an halice suna can suna jiran mutane su je ɗan aljanna su shiga aljanna ɗan wuta su shiga wuta hadisai da yawa sun nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa a shekara wuta tana yin lumashi su biyu in lokacin zahi yayi ana tsananin zahi kamar irin wanda lokacin da muke ciki annabi ke cewa in zahi yayi tsananin zahi to rana ce ya annaba ce ta yi lumashi waliyazullah kar duk zahin da mutane suke jaji ana zahi kai yawa an zauga shi karan san kide gire kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malaiya to ya annaba ce ta yi lumashi ba wai watsowa bane ba ta abin da ke cikin ta lumwasawa ne ta shaki iska amma shi mu yanda muke yi saboda lumashin ta wannan ita ce wutar da aka ce mutum yayi tsoron fadawa cikin ta Allah malakake saki ya kare sai yake cewa la tafniyani abadan wala tabidan da aljanna da wuta hal abada ba za su kare ba sannan kuma ba za su yanke ba haka malai ambata a cikin wannan bayanin nashi sai ya ce wal jannatu ita kuma aljanna hiya daru thawabi wan na'im gida ne wanda yake na lada da ni'ima adda'imi wanda yake dawwamammi dan mutum ya shiga aljanna babu ranar da za a ce hoto kudin haya kai kare ba haya bace babu ranar da za a ce to kai shekarun da aka diba maka aljanna sun kare mutu babu mutuwa in ka shiga aljanna ka shiga kenan ba ranar wuta kuma ba karshe kamar yanda in ka shiga wutan ma haka lamarin yake ba ranar wuta sai in kana da kwaya ta imani akwai wanda zai suta daga cikin wuta kamar yanda bayani zai biyo bayan insha Allah sai yace adda Allahu ta'ala lil muslimina wal mu'minin Allah ya tanadar da wannan aljanna ga muslimai da mu'minai al muwahhidin al muttaqin masu tsoron Allah kuma masu kadaita Allah cikin bauta wal mujahidin haka kuma da masu yin jihadi wajen dokar kalmar Allah was salihin al abrar da kuma mutanen kware waɗanda suke masu biyayya ga ubangiji madaukakin sarki sai ce wannan ita kuma wuta hiya darul iqab ita ce gidan iqabi gidan hukuma gidan sakamako na hukuma allati a'addaha Allah ta'ala lil mujrimina wal kafirin wanda Allah ya tanadar da ita ga mutanen banza sannan kuma da kafirai minal mushriki na daga cikin mushrikai da yahudawa wal yahud wan nasara da kuma nasaru wal munafiqin da munafikai wal mulhidin da kuma wa'inda suke mulhidai al mulhidin sune wa'inda su ba su da addini
ba sai raba da wani addini kwata kwata ai akwai su yanzu ko su ne kice ma ate waye ya ce maka shi bai addini saboda ni musulunci ne na ku mai raba da shi yahudanci ma bai raba da shi kristanci ma bai raba da shi to ni ku bar ni haka nake rayuwa ta to su ma ɗan jahannama ne saboda irin sa Allah ya tana da wuta sannan walwasaniyin da masu maguzanci amin san maguzanci maguzanci yawanci shine aka samu a kasashen mai irin wa'annan kahin zuwa musulunci kawai dabi'a ce duk abin da aka samu in dai aka gani ya cancanta sai a ayi shi a ringa bauta ne a rayuwa babu tsari wannan shine maguzanci wal usat al ashrar sannan kuma dawa'in da suke masu saban Allah musulmai ne su amma masu saban Allah masu yada shari cikin al'umma su ma wa'annan Allah ya tana da wuta saboda su saboda ba kafirai bane kadai za su shiga wuta amma musulman ma akwai wanda za su shiga wuta sai maliki cewa yu'minuna bi adami khuludi usatil muhirin fi an-nar ahlus sunnah har ila yau sun yi imani da cewa wa'inda suke masu saban Allah amma suna da imani a ransu ba za su dawwama a cikin wuta ba wannan yayi saban Allah da yawa a rayuwar shi ta duniya da aka auna sikelin shi sai aka samu zunubin shi ya fi ladan shi yawa za a sa shi wuta amma in aka duba a zuciyar shi akwai imani ko da ƙwayar zarra ne to ba zai dawo ma wuta ba wata rana za ta zo a hudo shi daga wannan wuta a mai da shi aljanna shine abin da malaka yake faɗi ana sai yace bal yu'adabuna bi qadri dhunubi kawai za a sa su wuta ne a kona su daidai gwalgwadan zunubin da suka ma Allah in aka kona su daidai iya zunubin da suka yi to kuma sai a hudo su sai yace thumma yakunu masihum min aljanna daga nan kuma sakamakon su zai kasance gidan aljanna والذين دخلوا النار بمعاصي يتكبوها غير الاشراك بالله تعالى كما وان سن وان suka aikata saban Allah amma ba shirka da Allah ba domin akwai bambanci a cikin abu biyu saban Allah daban shirka da Allah daban kuma dukkan su saban Allah ne ita shirka da Allah Allah ba zai bayyana ita mun wadi anan ba su dai ba su biyu ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha duk abin da kake kani zance shirka kalkayi da saboda in kana shirka wallahi ka shiga wuta ba mai hudduka ka shiga kenan amma da zaka mutu da saban Allah ko da saban Allah ka yana da yawa wataƙila in ka shiga wutan ma wata rana a hudduka an duba kana da dan imani a ranka amma in dai kai mutu kana shirka da Allah wallahi ba zaka wuto ba shine nan yake cewa ha wa'inda suka yi zinubi amma banda wa'inda suka yi shirka me yasa yace li annal mushrikina khaliduna fin nar la yakhrujuna minha abadan wal iyazu billah yace su mushrikai za su shiga wuta kuma za su dawwama a cikin ta hal abada ba za su fito ba Allah ya tsare kaga shi shirka da Allah babban laifi ne menene shirka da Allah shine haƙin Allah subhanahu wataala ka doke shi ka ba wani ka da haƙin Allah ka doke shi ka gama Allah da wani cikin abin da yake na ubangiji ne shi kadai kamar misali abin da ya shafi bauta neman kawo dauki neman taimako da sauran abubuwa waɗanda mun yi bayanin su a cikin darussan da suka wuce sai malam yake cewa wa yu'minuna bi anna ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ulal umami muhasabatan yawm alqiyama ma'al sunnal jama'a sun imani da cewa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce al'umma ta farko da za a fara ma hisabi in muka tayi ranar lahira gaban ubangiji ai za a tado al'ummu waɗanda suke na farko tun daga lokacin annabi adam har zuwa mu al'umma annabi muhammad mu ne al'umma ta ƙarshe to naka tashi gaban gaban Allah falfaji al-qiyama mu ne al'umma ta farko da za a fara ma hisabi mu za a fara ma hisabi sannan aje sauran sai ce wa hum thulsa ahli al-janna wannan kuma babban labari yace al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in aka kasa ɗan aljanna mutanen da za su shiga aljanna gaba ɗaya da aka halicci aljanna mutanen da za su cika ta a kasa su gida uku to kashi biyu duciya daga cikin al'umman musulmi al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mun yi kowa yawa aljanna kenan Allah ya sa muna daga ciki wannan magana da malam ya kawo tana da hadisi wanda yake karfafa ta hadisin da al-imam ahmad ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahlul jannati 20 wa 100 saffin 80 minha min hadhihi al-umma wa 40 min min sa'ir al-umam wannan hadisin al-imam ahmad ya rawaito shi kuma al-bani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa 'yan aljanna sahu 120 ne. 'Yan aljanna sahu 120 ne. Sahu 80 yana daga cikin wannan al'ummai. 40 kuma shine za a samu a sauran al'ummu na annabawan da suka wuce. Kaga kenan 120 ka kasa ta uku nan da ta bata. 40 zata baka ko? Kenan 40 bi tace 80. To mu mun zama kashi biyu cikin ukun 'yan aljanna kenan. Wannan kaga ni'ima ce da kuma falala wadda muka samu ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ce darajar shi kenan. Shi yasa zamu zama to mun yi kowa yawa a aljanna daga cikin wa'inda Allah madaukakin sarki ya halitta a duniya. Sai yake cewa wa yadkhulul jannata minhum 70,000 bighairi hisab. Allah ubangiji ya sanya mu ciki. Wannan ma kuma ta falala ce. Yace har ila yau a cikin al'umma Annabi Muhammad akwai mutum 70,000 da zasu shiga aljanna su haka tai lahira kawai ba bincika komai na su kawai tsamo su za a kai su aljanna mutum 70,000 ne. Kamar yanzu a ce in aka tai ga can wancan gidan ana ta ana raba miliyan miliyan a ce ku yi layi. Duk wanda ya samu shiga zai samu miliyan ɗaya wanda bai shiga ba kuma sai ya haƙuri. Wannan layin da aka yi ana ta layi ana ta turirinya sai alhajin ya leƙo da katanga sai ce wancan mutum 50 in kusa yi mun su can kuma a ce yi wanda ya gwada karta zai wuce. Wannan 50 ya yi kaga su sun samu miliyan ba tare da mu ciki karta yin su ko? To haka lamarin yake mu mun san da cewa aka ta yi lahira kowa sai an mishi hisabi an bincike aikin shi. To Annabi ce a al'ummar shi akwai mutum 70,000 wanda su in aka ta yi lahira suna zauwa kawai ca zai mala'iku ku raka su har aljanna su ba a musu hisabi ko aikin su ba a bincika. Me yake tabbatar da haka nan? Akwai hadisi wanda yana cikin sahih Bukhari, hadisi ne wanda Abi Sa'id Al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala ranar lahira Allah zai yi magana sai ya ce ya Adam ya kai Annabi Adam. Allah zai gaya ma Annabi Adam ya ce mishi ya Adam ya kai Adam fa yaqulu Annabi Adam sai ya ce labbaika wa sa'daik na amsa kira kuma a shirye nake in yi abin da aka sa ni ya Ubangiji wal khairu bi yadayk kuma alkhairi yana hannunka. Sai Allah ya ce akhrij ba'athan nar ka fitar da wa'inda aka halicce su aka tado su a yau dan su shiga wuta. Cikin falfaji alkiyama gaba daya sai a ce ma Annabi Adam ya fitar da wa'inda suke yin wuta. Qala sai Annabi Adam ya ce wa ma ba'athan nar menene suwane ne wa'inda yan wutan suwane wanda aka tado su dan su shiga wuta. Qala sai Allah ya ce wa Annabi Adam min kulli 1900 min kulli 1999 wannan lisanin ku duba shi da kyau. Duk cikin mutum 1000 mutum 999 'yan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna. Ta cikin mutum 1000 a cikin mil nafsan katrowan dizinaf 'yan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna. Wannan nafsan katrowan dizinaf 'yan wuta za su shi ne ba a sanna. Qala sai yake cewa fa inda idin yashibu saghir in Allah ya faɗi wannan abin yace duk cikin mutum 1999 sune ɗan wuta. To daga Allah ya faɗi wannan abin yara ya kanana duk su warwarwara sun ji bala'i kenan. Yaro karami zai ga yaro warwara tun kan shi yaro warwara saboda abin da yake an faɗi. Babban tashin hankali ne wannan. Sai ya ce wata da kullu zati hamlin hamlaha wadda take da ciki ma sai ta yi ɓari saboda shin wannan magana. Sannan kuma wataran nasa sukara sai mutane su fara maye saboda wannan girman wannan abin. Ku duba ku gani ba mutum 1000 a ce ɗaya ne zai yi aljanna sauran da 'yan wuta ne. Sai ya ce wa mahammi sukara kuma ba maye ba ne ba wai maye ba ne ba suke kawai walakin na azabar lahi sharif azabar Allah ce ta yi girma ta yi tsanani. Qalu ya rasulullah sahabbai su kuma da Annabi ya gaya musu wannan labarin sai suka ce ya ma'aikin Allah wa ayyuna zalikal wahid yanzu wannan ɗayan wane ne a cikinmu bayan Allah sun tsorata tunda an ce a cikin 1000 ne zai yi aljanna sai suka tambaya Annabi wane ne wannan ɗayan. Qala
annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu abushiru ko ne suka kwantar da hankali kaga annabi ya wadanna abun nan ma ta falalace ta daraja annabi muhammad da muke ci da awai annabi ya ce musu fa inna minkum rajulun wa min ya'juj wa ma'juj alf annabi ya ce daga cikin ku ku mutane mutum daya amma a cikin halittun ya'juj da ma'juj su mutum dubu za a mu an wudda daya ce shine zai aljanna to a ya'juj da ma'juj kuma su kuma dubu ne to ya za a fassara wannan bayani abin da yake kasa wannan bayanin akwai wasu hadisai da suka zo wanda suka nuna cewa a cikin mutum 100 ne za a wudda daya sai malamai suka hada hadisan guda biyu suka yi mishi fassara suka ce abin da ake nufi shine a cikin kafirai waɗanda ba su da musulunci tare da su ba su musulunta ba su ne in aka tattara dubu ɗaya ne za a samu ya shiga aljanna wataƙila saboda wani abu da ya ma Allah amma a cikin waɗanda suke musulmai masu imani kuma 100 ne za a tara sai a huda ɗaya ɗan aljanna gomiya tara tara su yauta kaga ai da ragewa ko ba kamar na harkon ba kenan wannan in ka lura kamar cikin mutum dubu ai a samu mutum goma kenan su ne aljanna saɓanin wancan cikin dubu ɗaya za a samu to kaga dai duk da wannan dai adadin da yawa Allah ubangiji ya kubutar da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce musu wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannu shi inni la arju an takunu ruba ahli aljanna ni ina sa ran zakku kasance daya cikin hudu na yan aljanna a kasan yan aljanna hudu al'ummata dai ne da annabi ya wadi musu aka sai suka ce Allahu akbar suka yi kabbara da suka yi wannan kabbare annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake wata magana sai ya ce arju an takunu nisfa ahli aljanna ina sa rai a ce a raba yan aljanna biyu ku ne rabi sai suka kara cewa Allahu akbar sai annabi ya kara wata magana yace inni la arju an takunu thulutha ahli aljanna ina sa ran a ce a kasa yan aljanna gida biyu ku ne rabi kenan yanzu da fari ya ce a kasa hudu daga baya ya ce a kasa uku daga baya sai ya ce a kasa rabi rabin yan aljanna dubu ne duk da bayani ya gabata a wancan hadisin da muka karanta cewa raba kamar gida uku za a kasa biyu cikin uku shine al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke yan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma antum ku ji wannan bayanin nan dai annabi ya ce ma antum fin nasi illa kash'arati sawda'a fi jildi thawrin abyad annabi ya ce ku al'ummata ba komai bane ba a cikin mutane kamar wato gashi wanda yake baki a cikin dan maraƙe wai au kash'aratin bayda fi jildi thawrin aswad ko kuma gashi wari a cikin dan maraƙe wanda yake baki galibi aka ce wanda dan maraƙen baki ne to a jikin shi za a samu akwai wani bangare wanda da dan gashi ko za a kai dan gashi kadan ko kuma in a ce wari ne to ba a rasa wani guri a jikin shi wanda za a samu gashin yayi baki to annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwatanta wannan misalin sai nuna cewa mu al'ummar shi mun ne zan mu mamaye abu wannan baki su ne sauran al'ummar sauran in kuma horin ne mu ne horin su ne mu ne bakin su kuma dan horin dan kadan kenan wannan magana ta annabi ta nuna cewa duk in aka shiga aljanna waɗanda za su mamaye aljanna al'ummar shi kuma kaga wannan falalla ce da daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda muka ci sannan kuma a karkashin wannan akwai hadisi wanda aka rawaito al-Imam Bukhari ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yadkhulu min ummati 70,000 bighairi hisab yadkhulu al-jannata min ummati 70,000 bighairi hisab annabi yace a cikin al'umma ta akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba da annabi ya fadi haka qalu wa man hum ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah
suwa ne ne wa'innan qala sai yace humul ladina la yaktawuna wa la yashrukun wa ala rabbihim yatawakkalun sune wa'insu mutane wa'inda ba sa yin shirka da Allah sannan kuma ba sa mai kalamarin su zuwa ga duba ko tsaye tsaye kawai suna tawakkali ne ga Allah subhanahu wataala annabi da ya faɗi haka nan a cikin sahabbai akwai wani sahabi ana ce mishi ukashatu bin muhsin sai ukashatu bin muhsin yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah a roƙa mini Allah ya sa ni cikin 70 din nan da za sa su aljanna ba tare da hisabi ba sai annabi yace anta minhum kana daga cikin su kaga shi albarkacin ya roki a yi mishi addu'a tana ya shiga cikin su shi yanzu ukashatu bin muhsin ta tabbata cewa yana cikin mutum 70 da za su ga aljanna ba tare da hisabi ba da annabi ma yace mu ukashu yana cikin su sai wani ya tashi yace ya rasulullah ni ma dai amana addu'a Allah sai ina cikin su sai annabi yace a ukashu ya riga yake ukashu ya riga yake saboda haka kun ga a cikin 70 da zai shiga aljanna ba tare da isa yiwa mu yanzu dai ta kuma ka sani sauran ba wanda sai su sani ne lahira saboda haka Allah ubangiji ya samu daga cikin su sai mallan yake cewa wa yu'minuna bi khawdi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi arsat alqiyama ahlus sunna sun yi imani da taukin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a farfajiyar ranar alqiyama annabi yana da wani tabki a ranar lahira wanda in aka kaga lahira ai babu ruwa ko ayyin alkiyama amma annabi yana da tabki wanda al'umma shi za su yi su sha kai annabi yana da darajoji da yawa kuma al'umma shi suna da fadaloli da yawa yace wa huwa awwalu ma yataju ilayhi al-khalqu ba'da al-ba'th wannan tabkin na annabi shine inda mutane in aka tado su da kabari zai su fara fuskanta daga an taso da kabari a ranar lahira can za a fara zuwa yace ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wannan tabkin na annabi ruwan shi yafi madara zama hori tas ruwan da yake ciki sannan kuma wa ahla min al-asl kuma dadin shi yafi zumwa dadi kuma ruwa ne kaga tun daga nan ana maka alamar cewa lahira akwai dadi ba ruwa ne kawai na tabki amma yafi madara hori kuma yafi zumwa dadi sai ce warihu aqyab min al-misk kuma kamshin shi yafi tiranan al-miski kamshi ga kamshi ga dadi kuma ga hori sai ce wa aniyatu adadun nujumus sama kop 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 inda za a aji wanda za a sha ruwan tunda ba zama ne zaka kasa hannu ka sha akwai kop a aji kop kop din adadin kop din adadin tarmamun da Allah ya halitta a sama tarmamun wani wanda kai a sama ba wanda zai iya ga mu to adadin tarmamu iya adadin kop din da yake wannan tabki yana ta yana jira mu yi mu konfada kawai Allah kai mu lahiya siti tuluhu masiratu shaharin wa arduhu masiratu shahar tsawon shi tahiyya wata guda ce fadin shi ma kuma tahiyya wata guda ce kaga tabkin annabi da fadin shi da tsawon shi kenan abu ɗaya ne kowanne tahiyya wata guda ne yace man shariba minhu la yatma'u abadan duk wanda ya sha ruwan wannan na tabkin annabi al-haud hal abada ba shi ba kishirwa kishirwa dai ya riga ya kare ta kamar yanzu ne ka ta wajen mai magani ka ce maka maganin da wata cuta ce da Allah zai karbi da kai karbi da ita hal abada sai ce wannan ka sha shi kai 17 zai rata karbi da kai a shi wannan haudin na annabi ka kwankwado ruwan su daya kai da kishirwa kun raba hanya hal abada sai ce wai zar to kannan ne matsalar take wa yuzadu anil haudi aqwamun min ummatihi gayyiru wa baddalu sai da in aka zo mutane an tashi alkiyama ana ta zuwa wannan tarkin na annabi dan a sha za a ringa tunkuɗe wa'ansu jama'a daga cikin al'umma annabi me suka yi gayyaru wa baddalu sun caccanza addinin Allah bayan tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda al-Imam Bukhari ya rawaito shi yake cewa haudi masiratu shahrin annabi yace tabki na lahira tahiyya shi tsawon wata guda ne ma'u abyad min al-laban ruwan shi yafi madara fari warihu atyab min al-misk kamshin shi yafi al-miski kamshi wa kizanuhu ka nujumis sama kof kof din da ake shan ruwan adadin tarmamun da suke sama sai ce man shariba minhu fala yadhmu abadan duk wanda ya sha ba shi ba da shi ruwa har abada sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni faratukum alal haud ni ne farkon wanda zan rigaye ku zuwa wannan tabkin ranar alkiyama kenan tunda an ce in an taso daga kabari ne bayan alkiyama ta tsaya an fitar da mutane can za a fara zuwa annabi ne muka ce zai fara tashi bayan an yi busa ta biyu annabi in ya tashi zai fara zai rigaye kowa zuwa can yace man marra alayya shari duk wanda yazo inda nake daga cikin al'umma ta zai sha wannan tabkin sai yace wa man shariba lam yazma abadan wanda kuma ya sha ba shi ba ishrahal abada sai annabi yace la yaridanna aqwam wasu mutane kuma za su zo a'rifuhum wa ya'rifunani sun san ni kuma ni ma na san su yace thumma yuhalu baini wa bainahum amma za a sha makance tsakankani da su mala'iku za su tare su a hana su zuwa wannan tabki wa fi riwayat a cikin wata riwaya ai mala'iku suka tare wannan mutanen annabi zai yi magana sai yace ummati ummati wannan al'umma ta ce a bar su zuwa su sha فاقول انهم مني النبي يتي وان سنا daga cikin al'ummata fayuqalu sai a ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama innaka la tadri ma ahdathu ba'dak kai baka san ba kirkiran da suka yi a cikin addinin Allah bayan kabar duniya haka za a ga mai annabi za a ce sun kirkiro abubuwa da yawa cikin addini wanda ba su cikin addini sun sa su ciki faqulu annabi yace sai in ce fasuhban suhqa chande chande ai can wajen da su yace chande chande liman ghayyara ba'di ga wanda ya canza addinin Allah bayana kaga annabi ba zai tarbe su ba kin saboda haka ba za a ba su ba wannan tabki su sha sai maliki ta ahli sunnati wal jamaa ahli sunna wal jamaa har ila yau yace yuthbituna shafa'a sun tabbatar da ceto anan mallan zai kawo mana bayanin ceto ne amma ba kowane irin ceto ba ceto wanda yake na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna cikin falala da kuma daraja ta annabi Muhammad da kuma irin yanda mu al'umma shi zamu ta albarkacin shi kaga ai aka kai lahira ceto kala kala ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ceton da zai ya kai kala hudu ko biyar kamar yadda zamu yi shi yake cewa wal maqam al mahmud li nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma akwai al maqam al mahmud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya roka mini maqamul mahmud bayan yin kiran sallah to ceto na ya tabbata a gare shi amma kaga duk muna wasa da wannan falala annabi yake cewa in mai kiran sallah ya gama kiran sallah sai ka wadi kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu al qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta annabi yace ceto na ya tabbata a gare ka amma kiran sallah ya yi dai biyar a wuni kawai wani yana dimi ma yake kiran sallah bai san ba abin da yake Allah ya shiryar da mu kaga kuma mu dukan mu ainihin aka ce Allah ya sa mu ce ta annabi sai mu ce amin kowa yana so to amma kuma ga wani abu mai sauki wanda zaka yi annabi ya ce in ka wade shi ceto na ya tabbata a gare ka amma kuma ban mu kaga kenan ba da gaske ba muke yi sai yake cewa ceto na farko shafa'atuhu li ahli al-mawqif li fasl al-qada'i bainahum ceton farko da annabi zai yi wanda wannan ceton shine ake cewa maqamul mahmud kin المقام المحمود فسر شي شيني matsayi wanda yake abun yawo ayin aka tahi lahira Allah yayi hushi hushin da bai taban irin shi ba Allah zai kyale mutane yanzu tsal muka yi da bayanin cewa za a matso da rana daidai ga kwakwalan mutane tana tawalwasa saboda tsananin zahi mutane sun rasa yanda zasu an yi wuni Allah ya kyale mutane kuma ba wanda ya sai ma Allah magana saboda kai bakka da yincin kamar Allah magana in mutane azaba tai azaba suka rasa yanda zasu ji su ce kai wallahi ku zo a nemo mota sai su ce ku zo a nemo mota a tai a nemo wanda zai je lallaba Allah ya ba shi hakuri a zo a yi hisabi in aljanna ce a je in mota ce a je saboda azaba ta yi yawa shine aka tawo annabi Adam ya ce a'a a dawo ya annabi Nuh ya ce a'a a dawo annabi Ibrahim ya ce a'a a zo Musa ya ce a'a a zo annabi Isa ya ce ka ku dai ina ba ku shawara ku je wajen annabi Muhammad shine sai aka zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka gaya mushi aka ce mushi annabi ka sa baki Allah ya kalli mutane ya musu hisabi sai annabi ya ce to zan je shine zai je gurin al'arshin ubangiji ya sujada in ya sujada wannan shi kuma Allah da yanda yake kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mushi kum yi a ce mushi ka tashi sai ya ce mushi saltuta ka tambaya a baka washfa tushaffa ka nemi ceton duk wanda kake so za a baka bayan ya je yayi yabo ga Allah annabi yace wannan yaban da zai ma Allah har a yanzu shi ma bai sani ba sai a lahira ne Allah zai sa mishi kalmomi yaban da ba taba ma Allah ba kaga annabi ya ce ta al'umma kin wannan ceto ne na gaba da ba al'umma shi kadai ma ba tunda duka mutanen duniya suna nan tun daga annabi Adam har annabi Adam ya shigo wannan ceto wannan shine ceto na harko da annabi zai kuma wannan matsayin da aka kawo annabi yayi magana da Allah Allah zai jiye kalli bayi musu hisabi shine ake cewa al-maqam al-mahmud wannan na farko kenan sannan kuma mallan yace shafa'atu nabi shafa'atuhu li ahli al-janna li ahli al-janna an yadkhuluha in aka yi hisabi an kare an ce ga wasu sun cancanta su shiga aljanna an yi gaba da su an zo kofar aljanna to kuma ba a bude duk wanda yazo ya kankira a bude sai ya ce a'a ba kai bane wajira ka tsira in amma aljanna baka iya shiga sai aka ce cetan da annabi zai yi na biyu shine annabi zai zo ya kankira kofar aljanna mai tsaran aljanna wanda wasu ruwayoyi suka nuna cewa sunan shi Ridwan sai ya ce wane ne sai ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ba da amsa sai ya ce bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak yace dama kai ne aka ce ka in bude ma kowa sai ka zo saboda haka sai a bude annabi ne farkon wanda zai shiga aljanna sannan kuma sai mutane su biyo kaga an yi hisabi kowa ya cancanci aljanna amma baka isa ka shiga ba sai annabi ya zo ya yi ceto kaga wannan ceto na biyu kenan sai ce wa rasul sallallahu alaihi wasallam awwal dakhil fiya saboda haka annabi shine farkon wanda zai shiga cikin wannan aljanna sai ke cewa na uku kuma shafa'atuhu li ammihi abi talib cetan da annabi zai ma dan uwan baban shi abu talib dukan mun karanta sira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kakan shi abdul muttalib ya rasu ya bar amana shi ga dan uwan baban shi abu talib abu talib da mutanen makka suka zo suna so su cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake bada kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo sai ya ce zai iya bada rayuwar shi saboda annabi wannan kariyar da ba annabi annabi ya ji dadin ta amma da Abu Talib ya zo mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yace ma Abu Talib ya amma ya kai dan uwan mahaifina kalimatan wahidatan uhajju biha in uhajju laha bika inna Allah ka wani kalma guda daya wanda zan tsaye da hujja gaban Allah ranar alkiyama Allah ba zai maka azaba ba ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya shiga musuluncin daga nan kuma gaya akwai su Abuja sai su ce addinin uwaye da kakanni kalka kuskura ka bari he da ka buzu karshe zaka zo ka bar addinin iyaye da kakanni da karshe da kun ga ya mutu bai wadi wannan kalmar ta musulunci ba kaga ya mutu bai shiga addinin musulunci ba duk da gudunmuwar da ya ba annabi amma bai mutu a musulunci ba tunda annabi ya riska kira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi ya tabbatar da cewa wannan bawan Allah dan wuta ne tunda bai amsa kira ba ya mutu a kafirci kuma dan uwan baban shi ya bashi kariya ya zai sai annabi ya roka mishi sassauci na azaba ceto ne zai nemo shi ba yanzu da annabi zai iya ceton shi kai shi aljanna da yayi amma ya mutu a shirka shi kuma Allah ya alƙawari wanda ya mutu a shirka wuta zai shi saboda haka annabi zai nima mishi rangwame an yukhaffafu anhu min al'azab a rangwamta mishi daga azaba shine wasu hadisai suka nuna cewa Allah ya amshi wannan ceton na annabi saboda haka shi Abu Talib shine mutum daya a cikin ƴan wuta wanda ya yi kowa saukin azaba ya nene azaba wai dirran juma'a a wutar waya ran litinin za a ringa musha za a sassauta mishi azaba sauran kwanakin ana mishi azaba amma ran juma'a ko ran litinin za a dora shi saman garwashi daya na jahannama amma in aka dora darwashin a kasan diga digin shi saboda tsananin zayin wutar jahannama kwakwallo shi sai ta ringa tawarwasa wannan shine mai saukin azaba a cikin ƴan wuta azaba shi ta yi ta kowa sauki saboda shi ma annabi ya sa baki wannan shine cito na uku sai mallan yake cewa wa hadhihi shafa'atu thalath wa innan cetuttuka guda uku kuma khassatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne kadai yake da hurumin yayi su dan kawai ne ya ce maka aka tai lahira shi ma zai cece ka kan shi wai a ringa mishi wannan azabar rallitinin kurajuma a'a annabi yake da irin wannan shafa'a guda uku ne muka ambata walaysat li ahadin ghayru babu daya wanda yake yin wannan ceto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda na mance in fadi shine akwai dabi da malmai suka ambatawa cewa ceto yana da sharuɗa guda biyu. Wa'innan ceton kowane iri ne sai ya kai ya tattaro da sharadi guda biyu. In ceto bai cika sharadi guda biyu ba, ba zai samu ba ya tabbata. Wanne ne sharadi? Na farko iznillahi lishafi an yashfa. Allah yayi izini ga mai ceton cewa kaiwa na zo kai ceto. Sharadi na biyu kuma ridallahi fil mashfu'i an yushaffa lahu. Allah ya yarda cewa wani a je a cece shi. Allah ya zabo wanda zai yi ceton. Kuma in ya zabo wanda zai yi ceton ma ba su ba zai zabo wanda zai ceta. Dan misali a ce kai an saka cikin wanda zai yi ceto, Allah ya yarda ka je kai ceto. Sai ka ce to bari in duwa cikin ƴan gidanmu zuwa su maka zaman lafiya da su a duniya. Ba haka lamarin yake ba. An baka dama kai ceto kuma hallo waɗanda zaka ceton ma sai an gaya musu. Ba kai ba zaka zabo. Kun ga a ƙarƙashin haka a yanzu a nan duniya da muke rayuwa duk wanda ya bude baki ya ce maka shi an ta lahira zai cece ka yayi karshen rena maka wai. Yayi karshen rena maka wai. Saboda ayoyi sun tabbatar da cewa ceto a cikin ayatul kursi jama'a. Kashin muna karanta. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Allah ya ce waye ya isa yayi ceto a wurin Allah ba tare da izinin Allah ba. Kaga shar'i ne warko ya tabbata. Sai da izinin Allah yake ceto. A wata ayat ta daban take cewa wala yashfa'una illa liman irtada. Ba a yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi. Shine kawai. Allah ya ba da izini a ceta kuma waye za a yarda ceta sai wanda Allah ya yarda a ceta. Wannan sune sharuɗan ceto guda biyu. A gurguje zan mu karanta wannan gaba sai mu dakata saboda ƙurewar lokaci. Malam yake cewa shafa'atu sallallahu alaihi wasallama li raf'i darajati ba'd ummatihi mimman yadkhuluna aljannata ila darajatin ulya. Ceto na gaba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai shine in an shiga aljanna. Aljanna jama'a mataki mataki ne, akwai na sama akwai na saman sama akwai kuma na can kasa. Ƴan can kasa sune ƴan manzila wanda take duniya, wanda su a aljanna sune talakawa. Ƴan hawan sama sun yi su daraja da komi. In ka tafi gidan dan aljanna da yake sama, in ka zo gidan dan aljanna da yake kasa, darajar ta nan bata kai ba ta sama. Shi ma na sama akwai na sama da shi. A haka har aje firdausul ulya, ita ce karshe jannatul firdaus wanda a can ne annabawa da manzanni suke. To wannan aljanna in an shiga Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wani ceto a cikin ta. Menene ceton da zai? Shine ceto daga daraja wanda take kadan a kara maka daraja a kai ka aljanna ta sama. Misali an saka cikin aljanna ta daya, ku ne yan karshe da ku ba koyo, sai Annabi ya sa waki sai a ceci wasu, sai a kara musu matsayi. Wasu a kai su aljanna ta uku, wasu a kai su ta biyu, wasu kuma a kai su ma ta bakwai wata kila. Kaga ai ka samu karin matsayi kenan. Kamar yanzu da jarin ka miliyan biyu ne, sai wani alayyi ya ce bari a sa maka hannu, sai a mera maka jari miliyan 100. Kaga ai ka samu karin girma kenan. To haka lamarin yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan ceto a aljanna. Sannan bayan shi wa shafa'atu sallallahu alaihi wasallam li ta'ifatin min ummatihi yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Hallo kuma akwai wani ceton da Annabi zai yi banda wannan. Wanne ne? Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ranar al-hisabi. In aka tai Annabi ya wannan combine a aljanna, aka sa aljanna, Annabi zai ƙara dawowa falfaji ya kiyama. Sai ya duba sauran mutane daga cikin al'ummar shi. Shi dama Annabi kullun ummati al'ummata al'ummata. Shi kullun tamu yake, mu kuma muna wasa da sunnonin shi. Hatta yake mana Annabi ya ce sai mu ce kai, ku dai ku bar mu kawai. Amma ban Allah shi kullun tamu yake, ta yake ummati ummati. Haka Annabi zai duba cikin farfajiya kiyama. In ya duba sai ya dauko wasu daga cikin al'umma shi, sai ya ce ya Allah wa'inna ayi musu ceto. Allah ya ce an baka. Sai Annabi ya dauko su wannan ba ma musu hisabi. Ba za a musu hisabi ba. Saboda haka kawai za a dauko su ne daga hilal al-kiyama tsindin sai cikin aljanna. Shi yasa wannan ceto ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma wa'innan ba su bane wancan mutum 70,000 da muka ambata dazu cewa za su shiga aljanna ba tare da hisabi. Wannan kuma wasu ne daban hallo. Kaga wannan duka falala ce tawa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce wa shafa'atu sallallahu alaihi wasallama fi aqwami. Bance shi akwai ni ceton na Annabi daban. Wanne ne? Annabi zai yi ceto ga wa'insu mutane qad tasawat hasanatuhum wa sayi'atuhum. Wanda ladan su da zunubi da aka auna ma'auni sai aka samu da zunubin da ladan yayi daya. Sune ashabul a'raf. Kamar yanda can Allah ke cewa wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Cewa sune da Hausa ke cewa antu zalla a'rafi. Zunubin yayi daidai da ladan. Shi kuma Allah bai zalunta kowa, iya abin da kai iya abin da zaka iske. to yanzu shi wannan zinin sharidin ladan ina za ka shi aljanna za ka shigo da aka ce to akwai wani tudu tsakanin aljanna da wutar da za a dora su can za a kai sa a aiye su a sa yan aljanna aljanna a sa yan wuta wuta sai a juya huskar su ga aljanna in suna kallon yan aljanna da rayuwar da yan aljanna suke yi sai sun yi shekara da shekaru sun mamance da akwai yan wuta a nan kusa nan sun ana masa ai a juyo huskar su da ƙarfi a juya masa yan wuta in suka kalli huskar yan wuta da irin azabar da suke hesu gurgice sai su maido kansu da ƙarfi su kalli yan aljanna to wa'innan mutanen suna cikin wannan yanayin annabi sai ya tuno da su sai ya ƙara dawowa sai ya ce ya ubangiji wa'innan a sa su cikin rahama sai fa yashfa'u fihim lidkhul janna sai annabi ne mucitansu Allah ya musu rahama sai a kai su aljanna sannan kuma bancin shi wa fi aqwamin akwai wani cetan daban na annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi ga wayansu mutane wayannan mutanen su kuma wayanne ne kad umira bihim ilan nari an la yadkhuluha su wayannan tuntuna musu hisabi an kare da kes din su wuta za a kai su an sa mala'iku su raka su ai annabi ya gansu za a raka su wuta sai annabi zauran Allah ya ce ya ubangiji ba kare ba al'ummata sai Allah ya ce an baka dama sai ya ce wayancan da za a kai wuta kyale su Allah ya ce an kyale su sai annabi ya dauko su kasa aljanna sannan ba kare ba yanzu an kare duk wanda suke falfaji ya kiyama an kare an kai na wuta wuta an kai na aljanna aljanna wanda suke waje da annabi ya cece su annabi in ya zama aljanna sai ya ji ba nutsuwa sai ya kara tasowa sai ya huto yace fi ikhraji usatil muhidin minan nas sai annabi ya je ya leka wuta sai ya ce ya ubangiji al'umma wannan an riga an sa su cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai leka sai ce ya ubangiji al'ummata sai nemi ceto sai a wutar da su daga wuta Allah ya sa mu na ciki a nan zan matsaya saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama yayi Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk